Tunda na tashi dai nake son zama likita. Dan ban zama likita bane ta tunanin me zan yi bayan nan. Ko me na daga na gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba.
A matsayina ta ɗan ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa dan a girka demokradiya, na kawo matuƙar gudunmuwata dan a girka demokradiya. Na yi kokowa an girka wango gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi.
Kalliban shirin na wannan makon, 'yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shirin na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a cigaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Litinin, Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki rantsuwa a matsayin sabon shugaban Najeriya bayan ya shafe shekaru yana kama hannun 'yan siyasa da ke neman madafun iko su kai ga nasara, da suka hada da mai ɗakinsa Remi da ta tsaya takara ta kuma sami zuwa Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. To, ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kaɗai zai shaida. A shirin namu na yau, mun karɓi baƙuncin macen da ta zama mukallabi a fannin siyasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka alkawarta, za mu ji yadda rashin cimma burinta na zama likita bai sa Samira Hamza Ahmed taimakawa mabukata ba. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabi, macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar, bari mu faro takon da hirar mu da Samira Hamza Ahmed, wata mace da take matuƙar son zama likita, ta kuma shafa shekaru 6 a jami'o'i 2 da nufin cimma wannan burin, banda damar yin karatu a waɗansu jami'o'in ƙasashen waje da suka haɗa da Amurka da kuma Ingila da ta samu. Sai dai kash, igiyar aure ta hana ta cimma wannan burin. Shekaru bayan wannan koma baya, Samira ta buɗe makaranta domin kulawa da masu lalura ta musamman, makarantar da ta yi fice a ciki da wajen Kano. Ta kuma bayyana wa shirin kallabi abin da ya bambanta makarantar nan tata da sauran makarantu.
Sai tara muke fara makaranta saboda yadda yaran suke, hala ba su bace da safe ba, a'a waɗansu dai abubuwa da sukan je su dawo. So sai tara muke fara aji, sannan kuma ƙarfe 2 muke tashi.
Akwai waɗanda suke kwana ko sai nan gaba za ku yi?
Muna da ɗakunan kwana na 'yan boarding. Muna da su waɗanda suka zo daga garuruka daban-daban, kuma muna da waɗansu waɗanda suke a cikin Kano suke, amma kuma duka kwana suke waɗanda suke kwana, kuma muna da masu kula da su. Ko da bayan mun tafi bayan ƙarfe 4 akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su.
Kin ce ba karatu ake koya musu ba, kenan ma'aikatanki ba lalle su zama malaman makaranta ba?
Akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara, ragowar yara suke yin karatu. Akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa. So malamanmu kusan dukkansu special education suka karanta. Sai kuma waɗanda suke yin therapy, su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke ƙoƙarin su koya yara abubuwa, a masu koya musu magana, masu psychomotor therapy, haka speech therapy, physiotherapy, duk irin waɗannan fannukan muna da su. Masu masu physiotherapy ke waɗanda suke da kamar shan inna da ake cewa, to akwai masu kula da su a wannan fannin, da kuma masu koya musu magana shine speech therapist din, da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu. Muna da waɗanda suke shekara har kusan 20 ma, muna da su a cikin makarantar. Duk ana koya musu girki, ana koya musu carpentry, muna dan yin ɗan shuke-shuke da su, sannan kuma muka dan yi kiwo da su. Duk a cikin makarantar.
Kiwon kaji.
Sannan muna koya musu yadda ake yin dan sarka da dan kunnaye haka, duk ana koya musu.
Kin ce kin so ki zama likita? Ga shi kin karkare a wajen bude makarantar masu bukata ta musamman. Za ki iya cewa wannan ya cika burinki na zama likita?
To ga shi nan kusan yanzu abinda nake yi hannu da kafa muke ni da asibitin Malam Aminu Kano. Su turo mana dalibai mu tura musu marasa lafiya. Kusan hakan muke. Kusan abinda muke yi kamar kusan mu ma asibitin ne. Bambancin mu dai mu ba ma ba za mu iya bada magani ba ko mu ci a ga abin da ya samu yaro sai abin da aka turo mana da shi da wannan zamu yi amfani da shi.
Kin bayyana cewa kin fara karatun zaman likita akai miki aure. Za a iya cewa aure ne ya hana ki cimma wannan buri ko kuma waɗansu abubuwa sun faru?
To kusan dai za a iya cewa auren dai shi ne musabbabi. Tunda ko ni ba a Kano na ma fara karatu ba. Karatun likita a Maiduguri na fara yin shi. Bayan na yi aure ne na dawo Kano. To kuma na fara da dai daga nan aka fara dan samun tangarda nan da can haka dai har. Allah ya yi.
Menene za ki iya cewa shi ne kalubalen gudanar da makaranta irin wannan?
Ai babban kalubalen shi ne akwai wahala. Sai ka yi haƙuri kuma sai ka samu duk wanda zai zauna tare da su, duk wanda zai mu'amalance su sai ya yi haƙuri. Ba abu ne da wai za ka ce a'a kowa zai iya zuwa yi wannan aikin ma. Sai waɗanda wanda yake son yara, wanda yake da iya haƙurin jure wahalarsu, sannan zai iya. Saka ba kowa ne zai iya wannan abin ba, sai mai tausayi.
Banda burinki na zama likita, akwai wani abu da ya faru a rayuwa? Da yasa kika yi sha'awar shiga ayyukan jin kai?
Gaskiya ba abinda ne. Tunda na tashi dai nake son zama likita. Dan ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi bayan nan. Ko me na daga na gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba. Ko ba ni da interest ne a cikin shi sosai ko kuma ba ni da hankali na ya fi karkata zuwa kan harkar lafiya. Sai na kawai na ga dai wannan din makaranta, irin wannan makaranta dai ita tafi dacewa da ni. Gaskiya ni raina ya fi karkata, zuciyata ta fi karkata zuwa kan harkar lafiya. Dan har iyanzu ina son aikin likita. Har yanzu. Ai ne bayan na bar aikin likita ma zama ne a gida na ce ba zan ƙara yin komai ba. Kusan za a ce fushin na yi. Saboda an yi ta fafutuka da ni har mai gidan ya ta ƙoƙari ma na tafi ko wata ƙasa ma in je ne karatun. Na nema gurare da yawa na samu, amma daga baya na samu wata na je gurin ta muna magana da ita akan zan tafi lokacin Sudan ma na samu admission a Sudan. Na samu a America a New Jersey University, na samu a Buckingham a UK. Amma ita da na je muke magana da ita sai take tambaya ta ina da miji, ina da yara. Na ce mata ina da yaro, ina da mai gidana. Su ta dan babbani waɗansu shawarwari da suka ni kawai sai na je ba ni da buƙatar ma na tafi. In ka duba irin halin da ake ciki a lokacin, kuma ina ga lokacin har da yarinta ma, dan da yanzu ne gaskiya da zan tafi. Ina ga dai kawai Allah bai kadarta za a yi ba, tunda har an kai wani mizani a cikin aikin likitan ma. Aiko a Maiduguri shekara ta uku a Maiduguri. Na dawo Kano na kuma yi wata shekara uku a Kano. Ko a Kano ma ina aji uku na bar medicine din. Daga farko na fara da na bar Maiduguri, na dawo Kano so daga farko na fara medicine din a nan Bayero University. Karatun ya lalace, shikenan aka koma gida.
Masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu a wannan makon ta ci wannan sunan kasancewar ta macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger tsakanin maza, banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokoki da suka bude kofa damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsaida ranar mata a kasar. Kadan kai ku da nisa, wace ce wannan mace mai kamar maza?
Sunana dai Madam Bayar Maryam Gamace. A tarihin karatuna nayi école primaire kenan, nayi école kallai, nayi lycée de jeune fille, bayan na samu bac na tayi horanshi Montpellier jami'a, nayi maîtrise kita ta sociologie. To bancin haka nan sai na ƙara dan gaba kadan, tunda da ina so in yi relations international na tayi Institut de Hautes Études Internationales de Nice. Can horanshi nayi préparation na in shiga diplomasiya, da na ƙara wannan sai na tafi Cameroon nayi doctorat kenan a takaice abin da ya shahi wajen karatuna. To bancin haka nan ni dai uwa ce, ni dai uwa ce kuma yana uku. Allah ya raya mini su. Ka gani kuma da me zan ce maka, bancin wannan karatun da nayi dai nayi zama bincike kamin in shiga cikin waɗanga abubuwa duka, don aiki na dama bincike ne, kamar sociology ne ke yi hakan ga. Don ka babu jihar Nijar da ban zagaya ba, shi yamma ya sa na ga cikin wani hali mutanenmu na karkara suke. To bayan can haka nan na yi zama zangon shawarar mai ƙasa, kamar conseil special fada shugaban ƙasa. Bayan haka nan na zo lokacin bare. Lokacin bare kuma na zama mishi minister ta sadarwa da al'adunmu na gargajiya da kakakin gwamnati. To bancin haka nan kuma ka san mun yi koko a gwagwarmaya mata su shiga cikin tsarin conference national. To bancin haka nan akwai wani babban aiki da muka yi na sasanta 'yan siyasa, tunda ka san da Niger 'yan dutra kaɗan-kaɗan kawai sai a yi shirin mulki, kaɗan-kaɗan a yi shirin mulki. Cikin binciken da muka yi da nazarin da muka yi, muka ce harka da ita siyasa ce. To sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kama mini na shirya 'yan siyasa, yanna yana ne dama sun sani ne duka, sun yarda da ni. Don kuma a takaice dai muka girka wannan CNDP kin zangon sasanta 'yan siyasa. Kamar inda ko wata matsala ta tunkaro, duka wannan zango sai a taru. In aka taru babu magana da ba a bincikawa. To cikin wannan abun dubarar da muka yi na ta Nijar nan, ga tunda sarakan gargajiya suna da mahimmanci, suna da daraja, da sarakan gargajiya da malaman manya-manyan malamanmu da na Kirista da na addinin Musulunci, da su waɗanga hukumomi na gwamnati babba kamar ciya wani cour constitutionnel ko cour supreme, haka duk muka tara su manya-manyan lattija, muka ce to su ne waɗanga mun yarda da su, kamar su ne za su diba kamar granting one, kamar shaidu wanga magana in an aje ta tagirku. To wa za a ganin sarkin garin su koko babban malami ko ayi magana ya tada. Kaga wannan dubara ce mun ka samu, ha lokacin mandakin tanshi biyu suka kare ba ai wani tace na ci, an yi rikici tunda in ka ce siyasa kana ci rikici me an dai kwantar da hankalin kasa, kuma an je zabe cikin lami lahiya lau. To wannan aiki ni na jagorance shi, har aka yi shi, har aka girka shi. To bancin haka nan na je Majalisar Ɗinkin Duniya, na aiki Majalisar Ɗinkin Duniya kuma takaita maka sani. Babu garuruwan nan da na Afrika na yamma inda ban yi karatu ba a matsayina na babban ma'aikaciya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To lokacin da Jamil Dis lokacin da ta je ce za a yi da zarce, sai na komo a matsayina ta 'yar ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa da a girka demokraɗiyya, na kawo matuƙar gudunmuwata da a girka demokraɗiyya, na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi duk CNDP, duk wannan aka share shi aka maida shi gehe. Zan zarce ta zarce za a yi, na ce to kenan wanga aiki ne 'yar ƙasa ce, lalle-lalle ina cikin babban matsayi tunda ni ce regional ta Afrika ta yamma da Afrika ta tsakiya, ƙasa 24 nike hudu ana aikata bisa kan harka kwantar da makasashe hankali bisa kan kawo gudunmuwa masu aiki cikin PNUD ko abin ga dai a taimake su dai a kwantar da makasashe daban-daban hankali. To ka san babban matsayi ne wannan duk ne ya bi da shi da kuma cikin kasar mu ta Niger dan in kawo gudunmuwa ta bisa kan ayi wannan tazarci tunda kundin tsarin mulkin mu na kasar Niger bai ce haka nan ba kenan. To ka gane inda mun shiga cikin wannan yaki duka sai na gano to dama siyasa kamar ta yi ce numan goje za a yi nace to ni da matsayina na ɗan ƙasa ya kamata ni ma in kawo in gwada tawa takawa sai nace to ina shiga cikin takara.
Daga nan ne kika ga ya dace ki shiga takara?
Daga nan ne na tunkaro na tunano na ce ya kamata in shiga cikin wannan takara tunda lissahin da nayi duk ƴan siyasa ga tun da aka fara demokrasiya su ne kuma in suka ci zaba su take babu sani babu sabo babu yarda babu rijiyoyi babu komai ko kashe kihi aljihu ne. To nace wannan abun bashiwa ya kamata a kawo wani sabon salo kista akwai da abubuwa da abun ga dille da da suka sa ya kamata dai a sake tunda har ka shugabanci in ka shiga ba kanka kake ma ba ba injinan ku kake ma ba ba danka kake ma ba kasa ce ake ma ku kowa cikin adalci cikin lami lahiya lo cikin araba kowa ko me san kuma cikin bisa kan abi kaida tunda kasar da babu shari'a babu kaida ba kasa bace. To na gane waɗannan mutane kamar kasu ne suke ma nace to a kwatamta ma ɗan Niger akwai wata hanya can da mun shista da na shigo ban yi jam'iyya ba ban ta nan raba ga wani ba ban ci ai wata alliance ba ni kan kaina na fito da sunana na ɗan ƙasa da sunana ga tsari zan abun ga dan a saki siyasa dan mutanen Niger su ma su lunhasa a san an girka hukumomi masu aiki da ka'ida. To kaji dai a takaice akwai abubuwa dai amma dai shista nace ina shiga takarar ta candidature independent ai takara mai zaman kanta. To da aka yi wannan aka kare ka san ba adalci ake ba cikin irin harkokin ga kullun tashi hankali kullun amirde azza kullun a kwace. To cikin wannan ne sun ka mirde sun ka amshe sun kuma har yanzu cikin Niger cikin kaka take tunda ba abi kaida ba abi tsari ba abi tsoron Allah ba abi wanda kundin zabe ya hodi ba kai ba abi ko mai son rai ne an ka hodi an ka mame ga mun nan mun shiga cikin tangal
zance na mata ake cigaban mu nan duniya
wannan da mata ake
ayyukan gwamnati harakar zaman lafiya
wannan da mata ake
cikin garbin lafiya ya tarbiya
sanadin
sakaruna aikin hajin saudiya
wannan jama'a ake
rike kasuwa saidiya
sanadin
sakaruna dukkan gogor maya
wannan jama'a ake
sojin kasa saidiya
sanadin sakaruna
dole san kasa saidiya
wannan jama'a ake
koyarwar islamiya
Oh, yeah, you're so baby.
hadizan duka
mata a nan duniya
sa alai har sahabbai har jama'an duka
mata a nan duniya
a cikin sahabbai akwai mata na sheda ma
mata
lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu dora a hirar mu da Kallabi Madam Bayard domin jin nasarori ko akasin haka da fafatikar da ta jagoranta suka samu muna godiya ta musamman ga waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC sai kuma raunan mu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Suleiman Muni Barma a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri